إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba domin ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi mai suna Taysirul Fiqh fil Ibadat. A wannan masallaci, a wannan unguwa ta Bani Fandu ta biyu a cikin wannan gari na Yabe, wanda insha Allah muna bayani ne a cikin abin da ya shahi Suffar Alwala. Saboda karatun da ya gabata rana ya tayo, akwai wani bangare da bai shiga ba a cikin dokan da aka damu dan dawo baya kaɗan, sannan insha Allah mu shiga karatu akan abin da ya shafi shafa akan khuffi ko kuma shushat ko abin da ya kama da haka. Hadisin da yake cewa malaika ce wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil israfi bil ma, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana bannan ruwa a cikin alwala. A duk lokacin da mutum yake alwala, ba a san bannan ruwa wajen alwala. Za ka ga wani idan ya zo alwala, kafin ya gama shi ya bata wuri, ruwa har suna gudu ruwan alwala. Wani zai ci ko babbar buta duk sai ya zube ta wajen alwala. Wannan ba daidai ba ne. Ana Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu, daga Abdullahi dan Amr yadda Allah ta tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra bi Sa'ad, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce Sa'ad wa huwa yatawaddau yana alwala. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga yana zubar da ruwa da yawa, fa qala, sai manzo Allah ya ce, ma hada saf, menene wannan bannar ta ruwa? Fa qala, sai Sa'ad yace, afil wudu'i israf, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin alwala ma akwai banna? Fa qala na'am, manzo Allah yace mishi, kwarai akwai banna. Walau kunta ala naharin jarid, koda kana akan korama mai gudana, to ba daidai bane ka riga bannan ruwa wajen alwala. Kenan koda a gabar korama kake, kenan ba a buƙatar ka riƙa ɗebo ruwa kana arwalla kana zubarwa har suna gudu. Wannan hadisin Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar da wannan hadisin, a Sheikhul Albani ya sahaha wannan hadisi. Saboda haka, fal muslimu ya harisu ala an yakuna wudu'uhu wa jami'a ibadatihi ala alwajhi almashru'. Musulmi yana kwadayi akan alwalarsa da kuma dukkan ibadodinsa su zamanto ta huskar da aka shar'anta, ma'ana yayi su yanda aka shar'anta su a musulunci. Wannan dukkan musulmin kwarai yana da buƙatar haka, min ghairi israfin wala tafrit, ba tare da sakaci ba kuma ba tare da huce gona da iri ba. Fa kullan fakila tarafayil amri zamim, duka waɗannan ɓangarorin guda biyu, sakaci da huce gona da iri, wa'annan bangarorin guda biyu dukkan su abin zargi ba wanda ake so musulmi ya aikata shi wa khairul umur awsatuha fiyayyun al'amura sune tsakatsaki wannan sune fiyayyun al'ayi abinda aka fi so shine duk abinda mutun zai yi shi tsakatsaki bai yi sakaci ba sannan kuma bai huce gona da iri ba a cikin yinsa wannan shine karshen bayani dangane da abin da ya shafi suffar alwala ta haka yanda muka kwatanta a darasin da ya gabata zuwa yau dangane da sha'anin alwala wannan shine abin da ya kamata dukkan musulmi yaga cewa yana tabbata alwalarsa yana yin alwalarsa kamar yanda muka suffanta domin ibada sai ta zamanto ibada ce karbabbiya sai ahkamul masyi ala al-khuffaini hukunce hukuncen da suka shahi shafa akan kuffofi guda biyu kuffofi ko mu ce kuffi wani takalmi ne na fata wanda ake yin shi da fata amma kuma bakin shi shine bakin da abin da idanun sahu yana rike bakin idanun sahu ne to galibi wani bi in mutun ya sa kuffi wajen cire shi abin yana zamantawa abu ne mai kaman akwai wahala a cikin ka saka hudda saboda haka addinin musulunci addini ne mai sauki shi yasa musulunci ya kawo ma musulmi sauki dangane da abin da ya shafi kuffi ko kuma ya shafi mai dukkan abin da ake iya sanyawa a rike kawa kamar irin su safa ma'ana shushar da makamantansa abin da aka yi da kada ko aka yi shi da wani kyalle ko abin da ya kama da haka da Allah ya samu wannan duk ina tsoron ya rasu wannan kenan saboda haka addini musulunci addini ne mai sauki saboda haka malaika ce inna dinana lalle addinin mu aga mu wance kira wa sura da addini addinin mu dinu yusuf addini ne mai sauki wa taysir kuma addini ne wanda yake mai saukakawa addinin musulunci ba tsanani a cikin shi wa minasin musulunci sauki ne gare shi la dina mashaqqa wa harash addinin mu ba addinin tsanani bane ba addinin ma'ana wahala bane addini ne wanda yake mai sauki ba tsanani a ciki babu kunci a cikin sa yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam kowane hali musulunci na sama wannan halin abin da ya dace da shi na hukunce hukunce kowane hali musulmi ya samu kanshi a ciki to musulunci yakan sanya ma wannan halin da mutum ya samu kanshi a ciki abin da ya dace da shi na hukunce hukunce mimma ta tahaqqaqu bihi al-maslaha abin da maslaha take tabbatuwa da shi watantafi al-mashaqqa sannan tsanani da wahala yake koruwa a cikin wannan abin kama qala Allah jalla jalaluhu kamar yanda Allah mai girma da daukaka yace huwa ishtabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min harash Allah shine ya zabe ku sannan Allah bai sanya muku kunci ba a cikin addini addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki ba kunci a cikin sa وقال الله جل جلاله وما الله مي غيرما دا دوكا يتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله yana nihin sauki ne gare ku baya nihin tsanani a gare ku wannan aya ita ma tana na a cikin suratul baqara aya ta 185 ومن التيسير الذي شرعه الله جل جلاله نادaga cikin saukakawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta almasuhu ala alkhuffaini shafa akan kuffofi guda biyu aw ma yaqumu maqamahuma min aljawarib uku abinda ke zamantawa maimakon kuffi na daga abinnan safa ko kuma shushat فإذا وضع المسلم شيئا على أعضاء الوضوء يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما وإما لوقاية حرش ونحوه كالجبيرة ونحوها فإن الشرع رخص للمتودي أن يمسأ على هذه الهوائي da haka fa idza wada'a almuslimu shay'an ala a'dha'il wudu idan muslimi yasa ko ya ada wani abu akan gabubuwan alwala a hannu ne ko kawane ko kuma abin da ya shayi saman kai ne ko fuska yana in muslimi yasa wani abu akan wata gaba daga cikin gabubuwan alwala wanda wannan abin ya shiqqu naz'uhu cire shi yana da tsanani in an ce mutum ya cire wannan abin to akwai tsanani a ciki akwai wahala wa ya taju ila baqaihi kuma musulmi yana da buƙatar wanzuwar wannan abin a wannan gaba tashi daga cikin gabobin alwala in ma li waqayatir rijlaini ko dan kare waɗannan kahuwa guda biyu musamman ma in cikin sanyi ne kaga in mutum ya sha safa cire safa a cikin sanyi abin zai zama to akwai wahala saboda mutum na buƙatar kasancewa safa a tsahuwansa saboda tsoron kada ya faso ko abin da ya kama da wannan al-kufaini kama kufofi guda biyu wa na'uhu ma da makamantan kufofi guda biyu wa imma li waqayati harajin ko kuma dan kare wani kunci ونعوه تمك من جنس كالجبيرة ونعوها كمان معنى بنديج وان دا اكي سن ياوى ادام متن ياسى موان ميكي او تقبع دا جتكين قبوان سا اكوي بنديج دا اكي ندع مسا اسا ما غنسى ازا سا اندي دا اغن انت دا ام متن ياسى والله سا يا ديبي ونم بنديج سنن يوانكي وكوي ايشا وا hakan wannan mikin nasa kaka abin akwai tsanani a ciki to irin waɗannan fa inna shar'a rakhasa lil mutawaddi shari'ar musulunci ya sauke ma mai alwala an yamsa ala hadhihi alhawaid ya shawa akan waɗannan abubuwan da suke kewaye da wannan gaba tashi daga cikin gabubuwarsa wa yaktafi bidhalika an naz'iha sai ya isu game da cire wannan abin da ya sanya ya sha makance tsakanin shi da gaba kawai sai ya shafa a kansa kenan sai ya zamanto wannan ya ishe shi an naz'iha game da ɗebe shi ko cire sa wa ghasli ma tahtaha ya cire ya wanke abin da ke karkashin wannan kaga akwai wahala wannan kuma takhfifan minhu jalla jalaluhu ala ibadi sauƙaƙawa ce daga Allah mai girma da ɗaukaka akan bayinsa wa daf'an lil harji anhum da kuma tunkuɗe kunci da tsanani game da bayinsa idza kana lubsuhuma al ayani labasuhuma ala tahara idan mutun ya sa su akan tsarki dan an kufi ne lokacin da mutun yayi alwala sai ya sa su dan haka in zai sake wata alwala kenan in yazo wajen wanke ɗahuwa maimakon ya ɗebe waɗannan kuffin ko kuma ya ɗebe wannan safar da aka tare da shi sai ya shafa a kai saboda sauƙaƙawa ya fi a ce ya cire ya maida kaga abin akwai wahala a kai kenan in bayan ya yi tsarki ne ya sa su to yanzu sai ya shafa a kansu in ya kawo sai hukumul masri ala alkhuffaini hukunci bayani akan hukuncin shafa akan kuffofi guda biyu ko kuma abin da ya shahi safa وكم شوشت وحكم المسح على الخفين أنه رخصة حكم تنشافة أكن خفو في قدابي وكم أكن سافة ونن سوئين والرخصة التسهيل والتيسير أم أنت الرخصة شين سوقك على الأمل كينن سوقك على أتكين الأمل بمعنى معنى شيني أن العبد لا يشق على نفسه بالعبادة بذيت أن أنت مكان سبا جمد عبادة مع وجود تخفيف لهذه العبادة إن أنسى مسوكي أجتم من عبادة تو بكمات متن يبرو أن نسوكي مبا يتأن أنت مكين إن أنت ون عبادة أي سوكي أكم ون أبا أجكنت أساء بنا كياب هو أي سوكي جمد ون عبادة ma'ana akwai wani abu da aka sa cikin ta na sauƙaƙawa kenan bai kamata ba musulmi ya tsananta makan shi li hadhihi al-ibada fi halati fi hal al-mashaqqa game da wannan ibada a cikin hali na tsanani wal aqsu bir rukhsati afdalu ruko da sauki shi yahi fi wujud al-mashaqqati a cikin samun tsanani idan ya zamanto akwai tsanani a cikin wata ibada kannan kuma akwai sauki a ciki yana sai mutum ya yi aiki da saukin ma'ana ya fi akan ya tsananta makan shi fa'ana abdullahi bin umara radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kada masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsa Allah yana son a zo ma sauƙin da yi in aka ce Allah ya yi sauƙi a cikin wani abu wata ibada to Allah na son wannan sauƙin bayu su karɓe shi su zo ma wannan sauƙin Allah na son haka da aka kawo ku duk abin da aka ce Allah na so to wannan shi ne abin da ya kamata a ce a matsayinka na bawa ka aikata wannan abin ko kuma ka karɓi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake son shi wannan hadisin rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi فالمسح على الخفين افضل من نزع الخفين وغسل الرجلين saboda haka shafa akan kuffofin nan guda biyu shi yafi da mutun ya cire kuffofin ya wanke kahuwansa yayin shafa akai yafi cire su ya wanke kahuwa wannan kuma dalili shine akhzam bi ruksatillah saboda ruko da saukin da Allah yayi وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد الحالة التي عليه قدماه فإن كانتا في الخفين مسح على الخفين وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين من ذا الله صلى الله عليه وسلم بايع أورا مكانسا دنگني دا أبن دا يتيكي ويدا ونن ko abin da yake shamaki game da kuffofi ma'ana game da diddigan kahuwan sa guda biyu idan kahuwan nasa guda biyu akwai kuffi tare da su sai ya shafa akai in ba kuffi tare da su suna bude kuma sai ya wanke kahuwa idan kaga bai tsananta makansa a ce misali akwai kuffi a kahuwan sa ko shushata a kahuwan sa yace sai ya cire ya wanke kahuwa in akwai kuffi ko safa akai sai ya shafa akan kuffi in kuma babu kuffi babu safa a kahuwan sa kuma sai ya wanke kahuwan ya sauki wannan shine abinda ake so idan Allah ya kawo sauki a cikin wata ibada wa bayu to bayu su karbi wannan saukin na Ubangiji Allah subhanahu wataala su yi aiki da shi sai muddatul masih ala al-khuffain gwagwadon lokacin da ake iya shafa akan kuffofi kwana nawa ini nawa dare nawa wa muddatul masih ala al-khuffain bin nisbati lil muqim fi baladihi yawmun wa layla gwagwadon lokacin shafa akan kuffofi guda biyu ko kuma shushen bin nisbati lil muqim fi baladi dangane da wanda yake zaune a garinsa ba cikin bulaguro ba wanda yake cikin gari gwargwadon kwanan da aka bashi dama ya yi shafa akan kuffi ko kuma shushet yawmun wa lailatu shine ini daya da dare daya wanda yake mazamnin gida ba mai bulaguro ba na da daman yayi shafa akan kuffofi guda biyu ko akan sushen safa kwana guda ma'ana ini daya da dare daya kwana guda ke sai ya cire ya sake yin tsawalla sannan kuma ya sake sasu wannan dangane da wanda yake zaune a gida ba cikin bulaguro ba walil musafiri salasata ayyamin bilayaliyahinna wanda yake mai bulaguro kuma yana da ini uku da darasu in mutum na cikin bulaguro wanda da daman shafa akan kuffofinsa ko kuma safarsa ini uku da dare uku ma'ana kwana uku yana da daman ya yi shafa akan kuffofinsa ba tare da ya cire ba wannan kuma dalili shi ne fa'an Shuraih ibn Hani daga Shuraih ibn Hani ala yace ataitu Aishata radiyallahu anha as'aluha nazo wajen Aisha ummul mu'minin as'aluha anil masyi alal khuffayn alal masyi alal khuffayn yani as'aluha anil masyi alal khuffayn ina tambayta hukuncin shafa akan kuffofi guda biyu faqalat sai tace mini alayka bi ibn abi talib je tambaye ibn abi talib cewa ali ibn abi talib fasalhu je ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ya zamanto yana bulaguro tare da manzon Allah ya yi ni sanin wannan hukunci yace fa sa'alnahu muka je muka tambaye ali ibn abi talib fa qala sai ali yace ja'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya lokacin shafa akan kuffofi guda biyu ga mai bulaguro ini uku da dare uku kenan kwana uku wa yawman wa lailatan ini daya da dare daya للمقيم ga mazaunin gida wanda ba mai bulaguro ba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wannan shine lokacin da aka sanya ma kowanne mazamnin gida da mai bulaguro da yake da daman shafa akan kuffofinsa guda biyu mai bulaguro na da kwana uku mazamnin gida kuma na da kwana biyu kwana daya wannan kenan وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد العدم فارا واللوكتي نهالا ينمو دابيو واندك يشكين بلاغورو كو واندك يمذهب نيجدا لوكتي شافا اكو خفي نهارا واني دقا لوكتي دمتني شافا باين ياي حدثي ma'ana bayan mutun yayi alwala ya sanya mu ya sanya abin da kofin sa ko yanzu bayan yayi hadisi ma'ana yayi bayan gari ko bawali yayi tsarki yanzu yayi alwala bayan yayi alwala sai ya shaka ya sanya kofin sa to yanzu daga wannan lokacin yana da dama shafa akan kofin sa ma'ana lokacin da zai wata alwala in yazo da makon ya cire su a sai ya shafa akan su idan lokacin yana farawa ne daga shafa bayan hadisi walaysa min waqti lubsil khuffayn ba wai lokacin sa waɗannan kuffofin guda biyu ba daga wannan lokacin ne a'a daga lokacin da ya hadisi li'anna al-hadatha huwa al-mujib lil-wudu saboda hadisi shine yake wajibtar da alwala kenan da zaran mutun yayi hadisi ko yanzu yana buƙatar alwala kenan in yayi alwala ya sanya shi kenan daga wannan lokacin yana da daman shafa akan kuffinsa ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث saboda halalcin shafa akan kuffi yana farawa ne daga yin hadisi bayan hadisi fa yakun ibtida'u muddatul mas'i min al-mas'i ba'da al-hadath daka lokacin shafa akan kuffi na farawa ne daga shafa bayan an yi hadisi daga wannan lokacin ne mutum zai fara shafa akan kuffinsa wannan shine dangane da abin da shayi lokacin shafa akan kuffofi guda to sai shurutul masih ala kufain sharudan sa insha abin nan safa akan kufofi guda biyu yake dawo da su sharudan shafa akan kufofi biyu ko akan shafa yani shafa akan mi akan shushat awwalan na farko أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث. شين متن يكسن شيء أكن سركي دجا حدثي. باين متن يعيبه لقوا باين غري. يعي سركي. تو لوكا تشين دزي ساكوف في سشيني وان لوكا تشين باين يعي سركي. كأنه كوف في أنا سيني أشيني. Bayan mutum ya tsarkaka daga hadisi hadisi shine abin da ya fito daga ɗayan kofofi guda biyu da a jikin mutum bawali ne ko bayan gari fa an urwata bin al-mughira daga urwa dan mughira an abihi radiyallahu anhuma daga babansa yadda Allah ya tabbata a gare shi Allah yadda Allah ya tabbata a gare shi urwa da kuma mughira urwa da babansa qala yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani balaguro sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yana alwala kuma a kahuwan shi akwai kufi yace fa ahawaitu sai na yunkura لأن ذي أكفيه دي انتري ودن نوكفو في الناس أولاد فقال سيمن ذا الله يتي دعهما بسو يعني برودن نوكفو في دع القفاتا ودع القاهوانا كدك إيريس فإني أدخلتهما طاهرتين يتيني ناشقدسو ناساسو طاهرتين سنة ما ستركي su kawo na sanya su a cikin wannan kufi suna masu tsarki idan bayan yayi alwala sai ya sanya su a cikin kufin nasa fa masaha alaihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya share wadannan kufofin guda biyu idan bayan mutun yayi alwala ne zai sa kufofin nasa guda ne yana yanzu bayan ya sanya su in yaje yayi hadisi ba wali ko bayan gari yanzu in yazo yayi arwala maimakon ya ɗebe su to sai yayi shafa a kansu wannan shine shar'i na farko wannan hadisin kuma Imam al-Bukhari ya rawaito shi thaniyan shar'i na biyu an yakuna al-khuff wa nahwuhu satiran mahall al-ghasl ko mahallal ghasli min ar-rijl ya zamanto wannan kuffin ya suturce wurin da ake wankewa a kafa ma'ana wurin da yake wajibi ne a wanke shi a kafar mutum to ya zamanto wannan kuffin ko shushekin nan ya suturce wannan wurin mun yi bayani wajen wanke kafa muka ce ana wanke kafa zuwa ina tare da idanun sawu to ya zamanto kuffin ya rufe idanun sawu in safa ce ya zamanto ita ma ta rufe idanun sawu wannan shine sharadi na biyu dake ba da dama a yi shafa akan kuffi ko kuma akan shushen kenan duk kuffin da bai rufe wurin da yake wajibi a wanke shi ba a kafa mutum ma'ana a kafuwan mutum to wannan kuffin ba a shafa a kan shi ko kuma wannan safar dan haka fala yumsa alaihi idza lam yakun mughattiyan lima yajibu ghasluhu ba za a yi shafa ba akan kuffi ko akan safa idan kuffin nan ko safan nan bai rihe abinda yake wajibi a wanke shi ba a kafa fa in kana nazilan anil ka'b idan kuffin yayi kasa da idanun sawu au kana la yaftiru rijl koko bai suturce kafa wala yumsa ala zalika ba a yi shafa akan wani li adami yani satruhu makan al-ghusl saboda rishin suturcewarsa ga wurin da ya kamata a rihi wannan sune sharuɗa daga cikin sharuɗoɗin da ya kamata su tabbata kafin shafa akan mi akan kufi ko kuma akan safa to yanzu yaya ne ake shafar sifatul masih ala al-kuffain sifar shafa akan waɗannan kuffofin guda biyu wa yamsahu zahirul khuffi aw al-jawarib wa yumsahu zahirul khuffi aw al-jawarib ana shafar baya ne ma'ana saman khuffi ne ko kuma safa misali ace wannan ita ce kafa ko yanzu in za ka shafa akan khuffi saman za ka shafa nan banda kasa ba ka cewa a'a ka shafa haka kai haka a'a saman kawai za ka shafa haka in shushat ne gare ka ma'ana safa saman kawai za ka shafa wa sifatul masih ala al-kuffain shafa suffar yanda ake shafa akan kuffofin nan guda biyu ay yada'a asabi'a yadayhi ya ada yatsun hannuwansa guda biyu mablulatayn bil ma'i wa inda suke shike da ruwa ala asabi'i rijlaihi ya ada su akan yatsun kafarsa misali wannan ita ke kafa wa'annan su ne yatsun to waɗannan yatsun na hannuwa su ne za ka aza akan yatsun kafanka summa yamurruhuma ala saqai sannan mutum ya biyo da su akan ma'ana kaburinshi haka kenan kenan sai ka ba a yin haka da'a in ka aza su haka sai ka biyo da su nan akan me akan wannan kaburin naka to haka ake shafa akan kuffofi guda biyu ko kuma akan safa cewa da abin nan shushai yamsahu rijlul yumna bil yadil yumna ya shafi kafar dama in ya aza kenan kafar dama da hannu ne da hannun dama wa rijlul yusra bil yadil yusra kawa ta hagu kuma ya shafe ta da mu hannu hagu wa yafarrij asabi'ahu ya bude ya tsinta idza masaha a lokacin da yake shafa sai ya bude su haka awa dama ya zama to shi wannan hannun damai shine ne zai shafa akai awa hagu hannun hagu shine zai shafa akai yana mai bude ɗan yatsunsa ko wala yukarriru almasaha kuma baka mutum bai maimaita shafa shafan da kai shahawar nan guda shikenan baka maimaita kai so biyu ko kai so uku a'a so guda da ka shafa shikenan to wannan haka ake yin shafa akan waɗannan kuffofi guda biyu ko kuma akan safa shine shushin sai dangane da abin da ya shahi ahkam muta'alliya ne muta'alliqatun bil masih ala al-khuffayn wasu hukunce hukuncen da suka shahi shafa akan huffofi guda biyu man labisa jawraban mutunan da ya sanya shushat thumma ahdatha sai ya hadasi bayan ya sa shushat sai ya yi hadasi hadasi shine muka ce ko bawali ko bayan gari bayan ya yi wannan hadasin wa masaha alaihi yanzu bayan ya yi hadasin kene yana da bukatar yin alwala ko yanzu bayan ya zo ya yi alwalan ya wanke huska da hannuwa yanzu ya kawo wajen kahuwa sai ya shafa akan wannan shushin din nashi thumma labisa alaihi akhar kuma sai ya kawo wani shushati ya tsaga sama shushakin na farko wanda ya shafa akan shi bayan ya shafa akan shi kuma sai ya kawo wani shushati ya sa yanzu sai zaman to yana da shushati nawa safa guda biyu to yanzu kabla an yatawadda kahiye yayi alwala fal hukmu lil awwal to hukuncin nan na shushati na farko ne kenan ba na biyu bane saboda haka kenan shi yasa sai aka ce mallabisa jawraban wa ahdatha wa masaha alai mutunan da yasa shushat safa sannan yayi hadasi yayi shafa akan sa summa labisa alaihi akhar sannan ya sanya wani safan falahu almasu ala thani to yanzu kuma zai yi shafa akan na biyu ina ba ta an fahimta saboda wancan shafan hukuncin na farko ne kenan wanda na biyun da ka saki azawa sama watakila ana cikin tsananin sanyi ne ka sa guda sai ka yi shafa a kansa amma duk da haka kuma kana jin sanyi sai ka tsara guda yanzu sai ka yi shafa a kan na biyun ina ba ta an fahimta ba ka ce a'a shafar da ka yi a kan na farko ta isa a'a na biyun da ka sa shi ma sai ka yi shafa a kansa man labisa jawraban wanda ya sanya shushat safa thumma masaha alaihi ya shafa a kansa thumma naza'ahu kuma ya cire shi sa'annan ya cire shi yabqa ala taharatihi to yana nan akan tsarkin shi kana da shushat sai kai shafa a kansa yanzu bayan ka shafa a kansa sai ka ɗebe shi to wannan shushakin yana nan akan tsarkinsa akan ma'ana tsarkinsa ina ba ta an bayyanta ba ka cewa a tunda ka cire sai ka maida watakila ka sa shi ka shafa a kansa sai ka ji wani abu ko tsakuwa ko wani abu a ciki sai ka ɗebe don ka ɗebe wannan abin to ba a cewa kuma yanzu a'a sai ka sake wata sabuwar abinin safa ya tsarin shafa a'a wannan shafar guda ta isa kawai sai ka mai da shushakinka ma'ana ya yi don haka amma khalqul jawrab ba'da al-mas'i yubtilu al-mas'ha wa la yubtilu al-wudu cire abinnan abinda ya shahi sushen bayan shafa aka ce yana bata shafar amma bai bata alwallah kamar kaka faman labisa jawraban wanda ya sanya safa thumma masaha alaihi ya shafa akai wa khala'ahu sai ya cire wannan safar wa labisa jawraban akhar sai ya sanya wani shushat ba wancan da ya shafa a kan shi ba fala yamsahu alal akhar ba zai shafa ba a kan wannan da ya sali annahu labisahu min ghairi ghasilil rijl saboda ya sanya shi ba tare da ya wanke kahuwarsa a lokacin sashi kenan irin wannan yana bata ni yana bata wannan shafa ina ba ta an fahimta saboda haka kenan in mutum ya sanya safa sannan ya shafa a kansa sannan ya cire shi to yana nan akan alwalarsa
aure bata lalace ba menene lalace shine wannan shafar tashi sahon abin nan me aka ce shafar ita ce ta lalace ita ce in ya cire su gaba daya yanzu in ya maida sai ya saki shafar amma wallahi shi tana nan wannan kenan mallabisa jawra ba ta jawra ba wanda ya sanya shushe wa huwa muqimun mazamnin gida ne yana mazamnin gida kafin yayi balaguro sai ya sa shushe sun masafara sannan sai ya shiga balaguro wa masafi safari yayi shafa a cikin balaguro fa innahu yamsaha masaha musafir salasata ayyam wa layaliyahunna idan zai shafa irin shafar mai balaguro ini uku da dare uku kwana uku saboda ya sanya shi a cikin ma'ana misali a ce za ka yi bilaguro nan da misali a ce karfe goma wajen karfe tara sai ka sa safa kenan kana nan ba ka yi bilaguro sai ka yi bilaguro yanzu da ka shiga bilaguro wajen safa za ka yi safa ne na kwana uku kawai ba ka ce a tun da na sanya shi lokacin da ina gida kenan safar kwana guda zan yi a'a safar kwana uku za ka yi wannan sune hukuncen da suke suka ta'allaka game da abin da ya shahimi ya shahi shafa akan kufi man ahadatha wa masaha fil hadari wanda yayi hadasi sannan yayi shafa yani a lokacin da yake halarci a ciki a gida ba cikin bulaguro ba summa safara qabla tamami yawmihi wa laylan qabla tamami yawmin wa laylan sai yayi bulaguro kahi ini da dare su cika ma'ana kayan kwana guda su cika sai yayi bulaguro yamsahu masaha musafir salata ayyamin bilaliyahinna kenan zai yi shafa irin shafar da mai bulaguro yake yi dare ini uku da kwana uku ina ba da an bayyanta kenan yana zamna cikin gari ya sa su shake shi yanzu kenan yana da kwana guda kafin cikar waɗannan cikan wannan kwanan guda sai ya bulaguro sai shiga bulaguro to yanzu yana da damar yin shafa ta kwana uku yanda yani ya kamata mai bulaguro yayi to haka shi ma zai yi wannan shine dangane da abin da ya shahi shafa akan abin da ya shahi kufi ko kuma shushat ko abin da yake maimakon su sai almasu'a alla jabira shafa akan bandeji da ake lullubewa bayan an sa magani idan mutum ya samu wani miki a gabarsa aka sa mai magani sai aka sa wani bandeji aka daure waddamat ko kuma aljabira wasu suna cewa shine platter da ake sanya idan mutum ya kare ko a jera abin da mai ake cewa karuruwa sai a darme ko a sa platter ma'ana a riƙe ɗawai kenan yanzu in mutum ya zo kaga in aka ce ya ɗebe wannan platter ɗin ko kuma ya ɗebe waɗannan karuruwa ai akwai wahala ko kenan yanzu in ya zo sai ya shafa a kai waddamat dammadi shi ne aka ce alladhi yuda'u 'ala al-juruh bandeji wanda ake ajiyewa ake azawa akan wani wasu miyaku da suka samu mutum wani rauni wasu raunuka da suke samun mutum a gaɓuɓuwansa kayi rauni a ƙafa ko a hannu ma'ana sai aka sa magani sai aka ka bandeji aka aza aka ɗaure to yanzu in ka zo babu magana ka ɗebe wannan damat wannan bandejin ko platter ɗin nan shine aljabira shine platter ko kararruwa da ake jera ma mutum in ya kare a ɗaure shi kuma addamat shine abin da ya shahi bandeji da ake sanyawa bayan an sa magani akan wani miki da mutum yayi a wata gaba daga cikin gaɓuɓuwarsa aka ce bi shart da sharadin an takuna ala qadar alhaja wannan bandejin da aka sa ma mutum ko wannan platter din ya zamanto ma'ana akan gwargwadon bukata misali in ya zamanto nan ne miki yake kenan in za a sanya bakin mu baki inda ake bukata kada misali a ce mutum yayi miki anan sai a sanya mai tun daga nan hannan duka a lullube a sanya shi baki inda ake bukata. Wannan shine sharadin bi haisu takuna alal kasri aw al jar, ya zamanto wannan filatir din kariya ne ya tsaya baki inda aka kare. Shi ma wannan bandejin da za a ajewa azawa akan nikin wani rauni da mutum yayi ya tsaya akan wannan raunin, daidai raunin, kada ya huce wurin. To a wannan lokacin abinda ya shafi wannan filatir din ko wannan karakin nan da ake sa karuwa da ake sa a jera a daure din mutum ya kare, ko bandeji da ake sanyawa in mutum ya yi wani rauni a sa magani sai a sa bandeji a daure, in ya zamanto kowanne daidai bukata in mutum ya zo wurin to sai ya shafa akan wannan bandejin ko akan wannan karuwan da aka sanya aka daure, ko kuma ma'ana akan wannan filatir din da aka sanya, sai mutum ya shafa a wurin. Bi haisu takuna alal kasri aw al jarh wa ma qaruba minhu, da abinda ya kusa da wannan kariya ko kuma wannan raunin, mimma labudda min wada'iha alayhi, abinda babu makawa a aza masa wannan bandeji ko wannan filatir ko wadannan karuwa. Litu'addi muhimmatuha, saboda su bayar da abinda ake bukata. Fa in tajawajat qadar alhaja, in ya huce gwargwadon bukata, lazimahu naza'u ma zada anil haja, ya zama tilas ga mutum ya ɗebe abinda ya karu akan wurin bukata. Kenan in bandeji ne ake sa aka naɗe nan ne kariyar ko kuma nan ne raunin, amma sai aka naɗe har aka kawo anan, to yanzu sai ka banye ka kawo bakin inda me inda raunin yake, in ka zo sai ka yi shafa bakin inda raunin yake, sauran kuma sai ka wanke. Ina ba da an fahimta wannan ke. Wala yushtaratu an yada'aha ala tahara hatta yamsaha alaiha, ba sharadi bane ma'ana ya aza su akan tsarki sa'annan zai iya shafa akan su. Misali ya zamanto a ce shi bandeji da aka sanya mutum dole sai ya zamanto mai tsarki ne, a ba wannan ba sharadi bane. Ko da wurin yayi abin gadi ya bata wurin, ya bata wannan bandeji, sai mutum ya shafa akan shi. Wal masu alal jabira, shafa akan filatir ko karuwa da ake jera ma wanda ya kare, waddan mad ko bandeji, wa nahuha da makamantansa, yakunu fil hadas al asghar wal akbar, wannan duk yana kasancewa a cikin karamin hadisi ko babba shine abin da shayi bayan gari ko bawali, kaga alwala ce mutum zai. Babban hadisi shine abin da ya shayi janaba wanda yana bukatar wanka, kenan ko da janaba mutum ta same shi yana da wannan illa tare da shi. Kenan in ya zo wajen wankan janaba daidai wannan raunin ko wannan kariya, babu bukatar ya wanke shi, sai dai mina mai ya shafa a kai sannan ya wanke sauran jikin nasa. Walaysa lil masih alaiha waqtun muhaddad, shafa akan wannan filatir din ko akan wannan bandejin, wannan baya da lokacin da aka haddade ake bakin lokaci kaza, sai lokacin da ma'ana aka warware. In ma wata guda zai yana jikin mutum, ina sai ya wata guda yana shafa akan sa, sai lokacin da aka ɗebe shi ma'ana ya warke. Bal yamsu alaiha ila nazaiha, zai shafa akan sa har lokacin da aka ɗebe shi, aw shifa'u ma tata, ko kuma warkewar abin da ke karkashin sa, lanna masaha li ajali darurati ilaiha, saboda shafa akan sa larura ce ta sanya, dan haka sai lokacin da larurar ta gushe, ko sai lokacin da mi larurar ta gushe. Fa yuqaddaru bi qadari ad-darura, da haka za a kaddara shi gurgurdan ita wannan larura. Wa yamsaha mas'atan wahida ala jami'il jabira, zai shafa ɗaya ne akan dukkan wannan filatir din. Wa dalilu ala masihil jabira, dalili akan shafa akan wannan filatir din hadisu Jabir radiyallahu anhu. Hadisin Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi, kale yace kharajna fi safarin, mun wuta wani bulaguro, فأصاب رجلا منا هجر sai wani duci ya samu dayan mu akan sa fashajjahu fi ra'sihi sai ya fashe masa kai summa htalama sannan sai ya yi mahulki da ya yi mahulki ko da ya tashi sai ga gaban shi ya jiki da mani fasa'ala ashabahu sai ya tambayi abokansa hal tajiduna li rukhsatan shin za ku sama mini wani sauki tunda in nace in yi wanka ba mamaki ruwan na iya shiga cikin wannan ramin kan to ko akwai wani sauki tayammun kuna samun sauki ina iya yin taimama dalu sai suka ce ma najidu laka rukhsat babu wani saukin da zamu sama ma wa anta taqduru alil ma kana da iko anwani da ruwa kawai ka take kai wanka faktasala sai wanka sai ruwan suka shiga cikin kai fa mata sai ya mutu falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ukhbira bidhalika aka ba manzon Allah labarin wannan abin da ya faru fa qala sai manzon Allah yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi da gangan Allah shi ma ya kashe su ala sa'alu idza lam ya'lamu mi yahna su tambayi wannan hukunci in ba su san hukunci ba sai su bashi fatawa da jahilci har ya mutu manzo Allah ya nuna bacin ran shi game da wannan fa innama shifa'ul ayyi su'al wanda ya kasa gane hukunci abinda an warakarsa shine ya tambaya in baka san hukunci ba to tambayi masana su gaya mani menene wannan hukunci wannan shine waraka innama kana yakfihi an yatayamma manzo Allah yace ya ishe shi yayi taimama ba sai yayi wankan ba wa ya'sibu ala jur'ihi khirqatan ya samu wani kalle ya darma wannan mikin nasa summa yamsaha alaiha sai ya shafa akan mikin ba sai ya zuba mishi ruwa ba wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Abu Dawud ya rawaito shi wannan shine karshen abin da ya shafi shafa akan kuffofi ko akan abin nan safa su ne abin da ya shafi shushet da kuma hukuncen da suka shafi wannan saboda haka kenan nan ya kamata mu dakata saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu rana ya kawo insha Allah za mu shiga bayani akan nawaqidul wudu ababen da suke walwala alwala da haka muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu daman halartar wannan darasi a wannan wuri Allah ya ba mu ladar da ake da a ciki kuma abinda muke ji na karatu Allah ba mu ikon tabbata shi Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ladan saurare kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muka saurara muna fatan Ubangiji Allah ta'ala duk abinda muke nema na alkhairi Allah ya hada mu da shi abinda muke jin tsoro Allah ya tsare mu bukatun mu sun sha bamban Allah kowa ya biya mishi bukatarsa ta alkhairi marasa lafiyan mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lahiya margayen mu na musulmi Allah ya ji kansu ya rahamshe su mu da muka rage inta mu tazo Allah sa mu cika da imani muna amfani da wannan dama muna roƙon Allah subhanahu wataala dan uwan mu abokin mu shugaban majalisar malamai na yamai da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya yana kwance a gadan asibiti ma'ana a reference muna roƙon Ubangiji Allah ta'ala ya warkar da shi Allah ya bashi lafiya Allah ya sanya wannan rashin lafiya ya zama to kafara da sauran marasa lafiya na musulmi gaba daya da wannan muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته